Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba akwai lambar waya da ake turo tambayoyi a kowane lokaci 08078522298 08078522298. Muna kuma fata za a dinga turo tambayoyin masu ma'ana a dinga rubuta cikakken suna da adireshi kafin a turo. Kafin mu kai ga daukar layin da ake ba ku damar yin tambaya kai tsaye zan sada ku da malam domin gabatar da mukaddama kamar yadda aka saba a karamin kalla.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصني سوى باب ونمي هنكلي ونن فكاني دبزيفوس كنشي جربا وعد الله سبحانه وتعالى يوى الدنيا قباكي ديبا دوكما إن في الدين المسلمين شاقي في الأيام. To alhamdulillah daga cikin abin da kullun yake kwantar da hankalin musulmi babu wani abu da zai faru face Allah subhanahu wataala ya bada labari irin wannan abubuwa. Allah ya fada wa musulmi yake bance yake cewa la tubulawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى كذا تبس سي أن جرباكو سي أن غداكو أتكين دوكي وينكو دوكو مكاوننكو كما للي ذاكو جي دوان دسكي مزوار التافي دوكو مشركي كالمومين التوتر وان دسكي ماسيا وانكسكي. Allah subhanahu wataala to sai ya fadi wasu jigo guda biyu wanda su ne mafita daga irin wannan abubuwa. Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur. To amma idan kuka yi hakuri kuma kuka ji tsoron Allah, to lalle wannan yana daga cikin abubuwa da suke bukatan jajircewa da kuma hakuri da tabbata. Na tabbatar da cewa duk wani musulmi wanda akwai kishin addini a cikin zuciyarsa da kuma jin kurjinin addinin musulunci a cikin zuciyarsa ransa zai soso idan ya kalli wato halin da cibiyar musulunci ta fada halin yanzu, ma'ana ina nufin haramai ne. Mu dai a iya abinda muka rayu muka gani da ma abinda muka karanta ba taba samun wani lokaci da zaka ce za a kalli Ka'aba a ga cewa babu wani mutum da yake da wafi tattale da ita ba. A ce an kai matsayin da za a ma rufe masallaci gabaki daya a ce babu kowa a cikin sa in ba wanda suke ayyuka ba. To wallahi wannan abu ne wanda yake na sosuwa a cikin zuciyar kowane musulmi. Na tabbatar da cewa babu wata fuska wadda musulunci yafi alfahari da ita, yafi tinkawo da ita irin wannan haramai ne. Babu kuma wurin da magauta addini kullun idan sun kalla ke sosa musu suke jin babu dadi kaman wannan jiha wadda ita ce alƙiblar mu. Wannan wani abu ne wanda gaskiyar lamari duk wani mutum mai tunani zai ga cewa to wannan abun abu ne wanda yake mai so sare. Alhamdulillah malamai sun sha fada cewa jarabawa ta Allah tana iya kasancewa hali ɗaya biyu, ko dai ya zamo kawai Allah ya jarrabi bayinsa ba tare da wasu laifuka da suka yi ba sai don wasu manufofi da shi Allah ya sani, wala Allah ya ɗaukaka darajojinsu, wala Allah su sake kula da kawunansu da addininsu ko abin da ya kama da haka. Sannan akwai abin da zai zamo na jarabawa wanda shi kuma sakamakonsa shi ne saba ma Allah da kuma keta dokokinsa. na tabbatar da cewa a ce an samu wani hali wanda ba a umara sannan kuma ga mu abin da ake tunkara ba san halin da aikin haji zai kasance ba na san lahadin nan ita ce ma kusan rana ta ƙarshe da wato ainihin kasa mai tsarki ta jama dukkan masu traveling agency da masu umarar su suke can lallai kada lahadi ta wuce duk wani kamfani da yake dan umara bai dawo da shi ba ma'ana kenan zamu ce daga wannan ranan walalla duk wani wanda yake umara da yake cikin waccan kasa a halin yanzu dole ne ga cewa ya fito Allah shi ya san lokacin da za a ce an sabunta wannan tafiye-tafiye wanda babu lokacin da duk wani musulmi yake shauki da fatan inda Allah zai bashi dama ya je umara kamar umar azumi wanda hadisi yake cewa yin umara a cikin azumi kamar yin haji ne tare da manzo alaihi salatu wassalam wanda ba mu da tabbas cewa wannan abun zai iya yiwuwa duk da cewa muna roƙon Allah ya zama Allah ya yi wannan al'amura ya zama abuwa sun ci gaba ba ma abin da ya shafi dawafi ba yanzu duk mutumin da ya kalli haramai ne kai ba ma cikin haramai ne ba hatta abin da ya shafi masallatai na gari daga cikin tsarin da ake da shi cewa dole tsakanin sahu da sahu sai an samu intabal ya zama sahu na daya idan akwai mutane to na biyu ba kowa sai sahu na uku a tsallake sahu na hudu sai a na biyar za a samu mutane kai wasu kasashen ma zaka ga ba ma wai tazara ta tsakanin sahu da sahu ba tsakanin mutum da mutum za ka ga cewa fadin da yake ciki za a samu wajen mutum uku su jera ku mutum ma'ana sunnan hada sahu a cikin sallah ita ma yanzu ta riga ta samu cikas to wannan idan muka duba a musulunci kenan wanda na tabbatar da cewa magauta addini wannan abin zai faranta musu za su ji dadi su kalli Ka'aba su ga cewa babu wani wanda yake da wafi tare da ita su kalli haramaini su ga cewa kamar an sa tsintsiya an share ba wa'insu mutane da ainihin suke bautawa ma Allah wannan yanayi wannan abu ne wanda yake mai so sare abu ne wanda yake na damuwa ga dukkan musulmin kirki wanda ba zai ji dadin wannan ba sannan a gefe daya zamu ga cewa ita kanta zurga-zurgar ta samu cikas wanda kuma tattalin arzikin duniyan nan galibi ya dogara ne a wajen kaiwa da kawowa sufuri da ake ta jiragen sama sufuri ta jiragen ruwa yadda wannan kasa ta dauka ta kai mu waccan kasa in ta je ta dauko ta kawo mata ta kasar duk wannan abun a halin yanzu ya so mu samu cikas to gaskiyar lamari ba mu da wata mafita da ta wuce da kufa da addu'a da kuma jajircewa da addu'a wannan abu farkon sa muka gane ba mu san ya tsakiya sa take ba ba mu san cewa ya karshen sa zai kasance ba dududu faro wannan matsalar da karfafar ta ba na ji cewa zai wuce wata daya to amma mu kalli halin da duniya take ciki halin yanzu abin yana nema ya kai jallin a ce tsakanin kasa da kasa ma babu kaiwa da kawowa babu zurga zurga sannan abubuwa da ake tinkaho da su na abubuwa na kasuwanci kama daga su man fetur da abubuwa da ake dauka ga wasu kasashe su ma za su shiga wani hali na kaganikai wannan tabbatar da cewa kuma kowa sai ya ji kai irin wannan Allah shi ya sani wannan abubuwa jarabawa ce ta kai tsaye daga Allah wasu ne suka kirkiro to koma dai menene jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala kuma duk lokacin da jarabawa ta samu kullum abinda malamai suke faɗa shine mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala komawa zuwa ga Allah ta fuskoki kamar haka na farko duk wani sabo duk wani zunubi duk wani keta dokokin Allah da mutum ya san yana shi kankin kansa yayi kokari ga cewa ya nisanci wannan domin shi bala'i kamar wata wuta ce wanda za a kunna in dai zan yi sabo zaka yi sabo to kamar kirare da makamashi muke kara ma wannan wuta duk lokacin da ya zama cewa sabon Allah yana burunkasa yana yawaita to kaman wannan wute ana dada ainihin zugata ana dada habakata ana dada balbalata wanda Allah shi yasa inda wannan abun zai kai kaman yanda na faɗa a ina jin sati biyu da suka gabata dacin abin da ake ta kuka da shi cutar Ebola ita ce ta gallabi duniya bata kai muni kai bata ma kai ɗaya daga cikin goma wannan bala'in da muke ciki ba ba gama da cutar Ebola ba aka zo aka shiga matsalan zazzabin lasa wanda shi ma bai kai wannan musibar ba wanda zaka ga duk mutumin da yake kallon social media ya ga mutane da kasan ana fesa wa kwari shelters haka suke faduwa suna mutuwa sakamakon wannan musiba yadda kirdiga take nunawa yanzu ana maganan mutanen da suka mutu sun haura 4000 a duniya suna neman su kai wajen 5000 banda wanda suke kwankwance na tabbatar da cewa duk shekarun da cutar Ebola da Lassa tai ba na ji cewa ta dauki sulusi kai koma ushiri akan mutanen da suka mutu sababiyarta to wannan wani abu ne wanda ba a mafarkin sa ba a zaton sa kuma wallahi na tabbatar in dai wannan ibtila'i ne Allah yake wa duniya saboda saban sa to mutane har yanzu ko gezau ba su yi ba ni dai abinda nake ji da kunnuwa na da abinda nake gani ban ga wata ƙasa ko wasu al'umma da suka so magezau a cikin zukatan suna ganin cewa to lalle an gamsu saban Allah ne ija wannan ya kamata a datse wayansu abubuwa da aka sanna saban Allah kama daga neman mata cin riba gidaje na badala neman mata neman maza tsafe-tsafe ba na ganin ya zuwa yanzu da ake cikin wannan bala'in akwai wasu kasashe da suka so mu tunanin ya kamata a dakile irin wannan abubuwa to wallahi muddin ba dakile sabon Allah ba na tabbatar da cewa Allah mai ikon ya kawo abin da yafi wannan zama bala'i wanda ba ma fata mana roƙon Allah ya tausaya mana ba dan halin mu ba amma dai abin nake maimaitawa lalle ne mulzumci addu'o'i mulzumci takawa tunda Allah da ya faɗi wannan abu da za a iya fadawa sai ke cewa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur muddin dai za ku yi hakuri kuma ku ji tsoron Allah to insha Allah ta'ala dama abuwa ne wanda ana buƙatar jajircewa da hakuri tabbata akai ma'ana Allah zai kawo fita akai saboda haka ba jira zan yi in ce sai wani yayi ba ba magana bace ba ta cewa dole sai an zo an tara kuɗi an gayyaci addu'o'i ko masarautu ko gidajen gwamnatoci ko wayansu hukumomi ko abin da ya kama da haka wannan magana ce ta cewa ni nayi akan kin kaina kai ma kai bai kamata irin wannan yanayi a ce malamai da dalibai suna jiran wai sai an tara wani kuɗi an gayyace su an yi su yanke-yanke an yi musu wata hidima sannan za su zo su yi roƙon Allah kan irin wannan ba wannan abu ne wanda kowa ya kamata ya zama ainihin yayi ta kansa wallahi wannan musibar duk mai hankali za ta razana shi za ta tayar masa da hankali a ga cewa abubuwan nan ana ta kokari amma sai kai can ya barke sai kai can abubuwan nan sun karu wanda Allah shi yasa iya inda abin nan zai tsaya ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka domin rahmanka da jinkanka Allah ka ji kanmu wannan musibobi Allah ka yayi mana su ya Allah ka dawo wayannan manyan garuruwa haramai ne da ainihin darajar su da matsayin su su koma cikin hayyacin su ibadodi da suke faranta mana rai wanda ko mutum bai je ba a matsayin sa na musulmin kirki a hasko wannan wurare mutum ya ga dandazon musulmi suna dawafi suna salloli suna abubuwa na ibada mutum zai ji wani kurjinin musulunci a cikin zuciyarsa zai ji dadi a cikin zuciyarsa to amma a ce a nuno wajen nan kaga cewa kayau wanda kaman yanda na faɗa ni dai a matsayina na karamin dalibi ban taɓa karanta wani lokaci da aka ce ka ba ta samu irin wannan yanayin ba tun daga lokacin ka fara addinin musulunci har ma na tuna Sheikh Abdul Qadir Kailani wajerin rahimahullahu ta'ala lokacin da ake tambayar sa cewa wani mutum yayi alwashi cewa wato zai yi wata ibada wanda lokacin da yake yin ta duk duniya babu wanda yake wannan ibada to yanzu wace irin ibada ce zai yi wanda lokacin da yake duk duniya babu Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala yace to wannan zai iya yiwuwa ne inda za a dakatar da mutane daga Ka'aba a ce babu wanda yake da wafi sai shi in babu wata ibada da lokacin da kake yin ta kace babu wani wanda yake yin ta in sallah kake yi akwai masu yin salloli dubunnan daruruwa in karatun Qur'ani kake in zikirin Allah kake salatin Annabi kake duk abin da kake na dangin ibada babu lokacin da zaka ce kana yin sa wani baya yi amma dawafi shine a duk duniya babu wata Ka'aba sai kwaya dai tak to inda za a ce an wato a wofin tar da shi daga masu dawafi mutun yayi shi kadai to shine za a ce an samu lokacin da mutun yake wata ibadar da duk duniya babu wanda yake ta sai shi lokacin da wannan bawon Allah yake bada wannan fatawa baya wannan mafarkin masu je ba sa wannan mafarkin za a ce za a samu lokacin da babu wanda yake da wafi a Ka'aba wannan musiba ce ba wai yar karama muna fata Allah shi yayi mana ita Allah shi yayi mana ita Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Ita addu’a babu sharadin cewa sai an yi da larabci sannan Allah subhanahu wa ta’ala zai karba. Illa iyaka a nan mace idan kina da sha’awar kiga cewa kina yin addu’a ne a cikin sallah wanda dama abin da ya fi duk da cewa akwai sabanin malaman da suke ga musamman idan na filfilo ne a salloli to a iya yin addu’a da wani yaren da ba larabci ba, to amma dai fita daga sabani. Shi ne a ta ita nafilar kanta ya zama idan za a yi addu’o’in da larabci, wa illa ya halatta wato ke masa addu’a da dukkan yaren da kika iya. Yaren Hausa ne, yaren Fulatanci ne, kowane irin yare ne ya kamata uku ya halatta ki daga hannu ki ce Allah gafarta wa mijina, Allah ka ji gansa. To amma idan kina nufin wata addu’a ta larabci za ki iya cewa misali Allahumma ghafir li zawji, Allahumma nawwir qabrahu, اللهم وسئ مدخله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، اللهم اكرم نزله. إلهم وإنك المؤمن ويا حلتا عين فينك ومجنك كما الدعاة ودتك إن شاء الله تعالى ما يسعداد أكي فاتع الله سبحانه وتعالى زي كفا.
نعم. أمبير قبا ما عابي ربوت السنة بيك شوى كرمك الله ناسا منك آمن هسكي أكام متمن دا لش الله فيها يحنا هي يني أزمي نوتا رمضان har watan ya wuce bai sami lafiyar da zai rama ba, har ma wata shekarar tana biyu, shekara ta biyun ma bai sami yin wannan ba, to bayan an kammala azumi na shekara ta biyu bai yi ba, sai kuma Allah ya karɓi rayuwarsa ko menene hukunci kuma me ya kamanta mu iyalansa mu.
To mutumin da ya zamo ya mutu ana bin sabashin azumi musamman azumi na Ramadan, to wannan fatawa ta mafi yawan malamai cewa ana fata yana cikin afuwar Allah, ma'ana idan ya zamo ana bin sa wata Ramadan gabaki ɗaya ko wasu azumuka daga cikin Ramadan, kuma kamar yadda aka faɗa ya madara na shekara ɗaya ko shekara biyu, to abin da ake fata dai kawai iyalansu su dinga yi masa addu'a. Akwai hadisin wata mata da ta zo take cewa ya ma'aikin Allah, mahaifiyata ta mutu kuma a kanta akwai bashin azumi, saboda haka zan iya rama mata. Manzo alaihi salatu wassalam yake cewa biki bani labari inda a ce mahaifi yake akwai wani bashi da ake binta, shin zaki iya rama mata ne? Sai take cewa ya ma'aikin Allah zan biya mata mana. Sai ce to ai shi bashin Allah shi yafi kamata ya zama an biya. To wannan riwaya akwai wacce ta fayyace take cewa matat ummi wa alaiha sawmu nadhrin, mahaifiyata ta rasu akwai azumi na bakance na alwashi a kanta. Wannan tasa ya zamo su Hanabila suna cewa idan azumi ne ake bin mutum na watan afwan azumi wanda yake na alwashi, alwashi shine bakance mutum yace Allah in kai mun kaza zan yi kaza, misali mutum bashi da lafiya ce Allah in ka bani lafiya zan yi azumin kwana uku ko zan yi azumin sati daya, ko mutum yace Allah idan ka dawo da wato dan uwana da ya tafiya lafiya to Allah zan yi kaza, to wannan shine ake kira bakance, shi ake kira alwashi. To wannan Hanabila da Zahiriya suka ce lalle babu shakka wannan sai an rama tunda wannan nassi ne akan hadisin. Su kuma Malikawa ban san abinda suka fahimta a wannan gaban ba, ko suna ganin kususiya ce ta waccan matar, don a wajen Malikiya duka ko azumin Ramadana ko azumi wanda yake na kafaratul qatl ko azumi wanda yake na bakance, to duk gabaki ɗayan wannan azumuka in har mutum ya mutu bai yi ba, to su a wajen Malika babu wani azumi da waliyai za su rama ma wanda yake anfin dan uwan su lokacin da ya mutu. Su zahiriya sune suka yi mubalaga suka ce duk koma wani azumi ne. Su a wajen su ko azumi na kafaratul qatl ko kafaratul dhihar ko wanda yake na qada'u ramadan ko wanda yake na nazar, to duk su suna gani in dai azumi ne mutun ya mutu ana bin sa bai yi ba, to suna gani sai waliyan jinin sa ya zama sun biya masa. Wannan dai fatawa ta mafi yawan malamai kamar na fada ba sai an rama masa wannan azumin ba, ana fatan yana cikin afuwar Allah kuma sai a ci gaba da yi masa addu'a.
Akan makalla a daga cikin tambayoyin da suka bace mana fara sai akwai wani da idan zan iya tunawa yake magana akan batun wato azumi ko kuma wata ibada ta baki sai nan yace wani malami ya taba ji kamar yana karhanta yin haka kamar wai ya kasance ruwa ne ga Ubangiji har sai ka kafa sharadi kafin kai masa wani abu.
Babu shakka wato shi nazar ko bakance kala biyu ne. Akwai wanda yake nuna Allah yi min in maka kaman bayanin da na kawo yanzu, sai mutum yake cewa shi kuwa in dai Allah sa aka dauke shi aiki, misali ya yi apply a wayansu ma'aikatu ko wasu kamfanoni yake da shi kuwa ran da dai samu offer an dauke shi aiki, to shi kuwa zai yi azumi uku ko azumin sati. Ko dalibi ne yake neman admission ki tashi ku daga ran da ya samu admission zai yi azumi na kwanaki kaza, ko kuma misali wata bukata ce yake nema dai, ko ku wata abu wani abu yake damun sai ki tashi ku daga ran da Allah ya yi masa kaza, shi kuma lalle zai azumi kaza. Kaga wannan ma'anar sa Allah yi min imma ta yadda in bukata bata yiwu ba to shi ma ba zai yi ba. To shi ya sanya hadisi yake cewa an-nadharu la ya'ti bi khair wa'innama yustakhraju min malil bakhil, cewa shi ba kance ba zai kawo maka alkhairin da kake nema ba, kawai ana tatso shi ne a kwato shi daga duke marwaci, ma'ana yana ruwaye ma Allah subhanahu wataala ibada haka kawai, yana gan dole sai Allah ya masa wani abu wanda shi yake so ko na a bashi ko na a yi masa sannan zai yi. To babu shakka wannan shari'a ta zarge irin wannan, amma akwai ba kancan da shi kuma ba wai Allah yi min in maka bane ba, a'a wani alkhairi ne ya samu gun mutum na farin ciki sai ga cewa to shi ko bare wata ibada, misali mutum ne haka kawai sai Allah ya azurta shi da wani matsayi, ko Allah misali sai ba shi haihuwa ya dade yana neman haihuwa babu, ko kuma wani makusacin sa ba shi da lafiya sai Allah ya ba wannan makusaci lafiya ba tare da yayi wani alwashi ba, haka kawai sai ce kai ni ko tunda Allah ya sa na samu kaza ni ko zan yi azumi kaza ko zan yi nafilfilu raka'a kaza ko zan ba da sadaka kaza don farin cikin Allah subhanahu wataala ya yi mun kaza. To kaga wannan ba daidai yake da cewa Allah ya yi mun in maka ba, wannan kawai saboda wani farin cikin abinda Allah ya bashi ne baya zato yayi wannan. To saboda haka waccan dai gabar ta farko shine wanda yake wato ainihin daga dukiyar marwaci wanda shi ba zai yi ba sai lokacin da Allah ya masa kaza, kuma in dai mutun yayi wannan alwashin kuma to dole ne in dai bukatar ta biya to lalle babu shakka sai wannan azumi, kuma irin sa ne in ya mutu bai yi ba to lalle sai wani waliyin sai yayi masa.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Habibu Yusuf da ke karamar hukumar Ninja a jihar Bauchi, wanda yake cewa malam akwai wasu ayoyi da suka yi bayani na ƴan wata da ƴan aljanna a cikin Alkur'ani mai girma, idan na ga masu irin waɗannan sufofi zan iya cewa na san ɗan wata na san ɗan aljanna kenan. Daga Habibu Yusuf Ninja
ko da kaga wani mutum yana aikata wani abu wanda aya ta nuna cewa wanda ya aikata kaza ko wanda yake aiki kaza dan wuta ne, to baya halatta kuma baya halatta kai nasi cewa shi wannan mutum dan wuta ne. Me ya sanya? Saboda baka san da me zai karasa ba, domin al-ibratu bil khawatim, ana la'akari da abin dan adam ya cika da shi ne. Shi yasa idan muka duba hadisi Abdullah ibn Mas'ud yake nuna cewa akwai wanda zai zamo yana ta bin Allah yana ta bin Allah yana ta bin Allah sai ya zamo tsakanin shi da aljanna sai dan take, sai kawai littafin da aka rubuta na tunfil azal cewa dan wuta ne sai ya riga ya gare shi kawai sai ya zama ya canza layi wal yaz billah. Akwai kuma wanda zai zamo yana ta sabo yana ta sabo yana ta sabo yana ta sabo, shi ma sai ya zama dan takin abu ne ya rage masa ya zama ya mutu kawai sai kuma Allah sai ya shirye shi. To saboda haka shi yasa zamu ga dama shi Qur'ani ko hadisi idan za su yi narko ko albishiri ba sunaye suke ambata ba, sifa suke ambatawa. Mutumin da ya zamo misali yana yin shirka yana kafirci yana kaza, wannan in ya mutu akan wannan bai tuba ba tabbas babu shakka wannan dan wuta ne babu shakku mutumin da zai zama cewa yana shan giya mutumin da zai zama yana luwadi yana neman mata yana sata yana kazafi yana kaza to wannan ayyuka ne wanda yake kaba'irai ne kuma ayoyi sun yi narku akan wanda yake wannan Allah zai masa azaba to da zamu kaddara ma mutun yayi da ɗaya daga cikin wannan ko ma biyu daga ciki ko sama da haka kuma ya mutu yana yi to muddin dai ba shirka bace zamu ce yana cikin ganin daman Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ya zama an mutu ana yi masa tarayya amma yana gafarta abinda ya zama koma da bayan wannan ga wanda ya so kuma Allah na ce qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kaman yanda ba za ka yi nassi akan mai sabo iri kaza dan wuta bane ba saboda baka san da me zai cika ba haka nan duk da'a mutun din nagartarsa shi ma baya halatta in dai ba nassi na Qur'ani ko hadisi ce dan aljanna ba kai masa nassi cewa dan aljanna ne domin zai iya canzawa a kowane lokaci domin Allah shi san da me mutun zai cika saboda haka sai dai idan an ga mutumin da yake bin Allah sau da kafa a ce ana masa kyakkyawan zato idan an ga mutumin da yake kauce wallahi yana tabargaza yana saban Allah a ce ana ji masa tsoro to amma ba za a yanke ma ɗaya daga cikin hukunci na aljanna ko na wuta ba wannan gaibu ne na Allah subhanahu wataala
sai daga ban ma babu suna amma yana cewa akai makalla a kwanakin baya na ji a cikin shirin ku kai bayani akan addu'ar istikhara malam a wannan lokaci ne ya kamata a yi ko kuwa kowane lokaci ma mutum ya yi tayi
to ni dai ban karanta ke bantaccen lokaci ba abinda hadisin ya ce idan mutum ya himmantu zuwa ga wani abu to shikenan yayi nafila raka'a biyu sallah da ba ta farilla ba to saboda haka idan yau ne kaga nafila din nan zamu ce in ba lokutan da aka ambata ba aka hana nafila mutlaka misali kamar a ce lokacin da rana ta yi ja za ta fito ko lokacin da rana ta yi ja za ta fadi ko lokacin da rana ta take to kaga wayannan lokutan sune aka hana mutum yin nafila wacce take mutlaka wa illa wannan nafila guda biyu ta istikhara ka iya yin ta da rana ka iya yi da hantsi ka iya yi da farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare saboda haka babu wani kebantaccen lokacin da aka ce sai iya shi mutum zai wani addu'a ta istikhara
sai kuma har tambaya ta gaba wacce ta fito daga wajen malam Adam Y Hussein daga karamar hukumar Birnin Kudu a nan jihar Taraba yake cewa a karamar kalla a sallar da ake karatu a fili da ya kasance ba ma jin karatun limami to zan iya yin nawa karatun a rijiya ko kuwa shiru zan yi.
Kwarai da gaske duk lokacin da ya zamo liman yana karatu misali kamar as-salawatul jahariya sallah ta asuba ko sallar magariba ko isha'i sai ya zamo cewa ko dai a ce babu wuta loudspeaker ba ta kaiwa waje balle da zaka ji karatunsa kai kuma ba cikin masallaci kake ba ko kuma kila kana ma cikin masallacin to amma mure liman ƙasa ƙasa take kuma masallacin yana da zurfi sosai kai kana tan kusan sahun ƙarshe ba ka jin karatunsa to wannan ya halatta ka karanta Fatiha kuma ka cigaba da karanta sura a cikin zuciya ba bayyana wa zaka yi ba zaka cigaba da karatun sura ko insa ayoyi har lokacin da ya zamo ya duka saboda lokacin da kake sauraron karatun liman to kaman wa'azi ne yana gargadarka yana jan kunnenka yana maka wa'azi ya zama zuciyarka tana tare da shi wannan zai rike tunaninka ba za ka dinga tunanin wayansu abubuwa na rayuwa daban ba to lokacin da ya zamo kuma baka jin karatunsa ko dai idan salloli ne da ake boye karatu kamar azhur da asar ko kuma a'a kamar na fada babu loudspeaker ko kuma akwai ta amma babu wuta ko kuma sahu yayi nisan da ba za ka ji ba saboda muryar sa ƙasa ƙasa sai kun babu amsa kuwa to nan idan da za ka yi shiru za ka dinga tunano kaza shedan zai dinga ce maka uzukur kaza uzukur kaza uzukur kaza har sai a yi sallah gaba ba kai baka san abin da ake ba to amma sai ya zamo karatun da kake yi to kuma shine zai rike tunaninka wuri daya har ya zama baka dinga tunanin abubuwa ba saboda ka ya halatta ka cigaba da yin karatu har lokacin da liman zai duka
sai kuma tambayar gaba da yake cewa a kan makalla ta yaya mutum zai biya cuta ko kuma bashin da wani yake bin sa tun yana yarinta kuma gashi ya manta arzikin kuɗin da ake bin sa kuma sun ma rabu da wanda ya cuta ko kuma yake bin sa
to babu shakka abinda malamai suke cewa idan yaro duk da cewa shi babu alƙalami a kansa kafin ya balaga, misali da zai yi wani laifi ko ya lalata wata dukiya, to shi a shari'ance babu alƙalami a kansa na rubuta masa zunubi, to amma da zai bata wannan dukiya kuma dole makusata su biya ita wannan dukiya, ko dai a ce zuwa ya lalata ta ko kuma je ya dauko ta ya je ya lalata, duk da babu alƙalami a kansa wajibi ne sai an biya wannan dukiya. To sai ya zama shi da kansa ya san cewa da dan wayensa wanda Allah ya kai shekara 10, 12, 13 kafin ya balaga ya dan yi wasu yan sace-sace ya wani dan hali, to sai daga baya kuma sai shari'a ta zo masa. Dayan biyu, in ya zama wanda ya dauki wannan kaya nasa yana raye kuma ya san cewa ba matsala in ya kai masa yi masa bayani, shikenan sai ya kai masa yi masa bayani gaskiya yana yaro yarinta ta sa yayi kaza amma yanzu da Allah shirye da shi ga kaza ya dawo da shi. In ya san cewa akwai matsala in ya bayyana wannan, to sai ya wata hikima, misali a samu wata munasaba ta buki, misali shi wannan wanda aka daukan ma kuɗi din zai yi aure ko zai aurar da ɗaya daga cikin yayansa maza ko mata, to shikenan in ka tuno wannan sai ka dauki wannan dukiya sai ka kai masa kaman da zimmar gudunmuwa, wannan da an ce zaka aurar da iyalan ga abin nan yayanka ko yarka ko danka ga wata yar gudunmuwa saboda ayiwa baki dan anfin hidima, shi yana murnan cewa ka taimaka masa kai kuma zuciyarka kana nufin cewa ka biya bashi, ko dai ya zama iya wannan abun ko in kana da iko ma ka dan dora wani abu, misali ya zama cewa kai abin da ka daukan masa 10,000 ce, to shikenan sai ka bashi kaman 12, 13, 15 ta saman ta zama cewa kaman shine taimakon shi kuma 10 ya zama kana nufin ka biya bashi. To karshe sai ya zama cewa ba ma a garin kake ba a halin yanzu ko kuma shi ya ma riga ya mutu ko baka ma san inda yake ba, to anan sai ka kintace wayannan kuɗin sai ka saka cikin ayyuka na alkhairi, ka samu wayansu gajiyayyu mabukata masu bukatar abinci ka sai musu abinci, ko wani ya matso ta fuskan kuɗin haya ka biya masa kuɗin haya, a rubuto mu wani magani babu kuɗin siya ka biya masa wannan kuɗin magani, ko kuma dai duk wani abin da ka san taimakon musulunci ne ka sai Qur'ani ka saka a masallaci ko ka bada wannan kuɗi a saka a cikin ginin masallaci ko ka sai musu siminti ko bulo, da zimma cewa ka saka masa a cikin aikin alkhairi, to ana fata insha Allah wannan zai baranta da kai.
Sai kuma ya tambaye da ta fito daga wajen Malam Bashir Muhammad Dido wanda yake kan tsanin hukuncin wanda ya wasa da matar wani da azumi.
Ai, ko da azumi ko ba da azumi ba, haramun ne a ce ka yi wasa da matar wani, wanda ina jin an sai irin wannan fatawa a baya. Shi ya sanya idan muka duba hatta wasan da aka saba a ce wai wasa da kanin miji wanda za ga abin takeici baligi, sai ga cewa hakko kawa ake wai tsakanin matar wa da kanin miji, ko kuma abin da ake cewa wasan wanda suke abokan wasa dan mace da dan namiji, duk da cewa aure ya halatta tsakanin su, amma za ga cewa wani lokaci har da kokawa a dinga wannan, saboda haka haramun ne wannan, bai halatta duk wannan ba, wannan al'ada ce ta magudancin da addinin musulunci ya riga ya share ta.
Sai kuma tambayar gaba da yake cewa assalamu alaikum malam Nabi, wani malam yana cewa duk wanda ya aiki da tsaniya a baki ba ba shi wannan aiki, ne nake son malam yayin karin bayani akan wannan al'amari daga harfa babu gudu karamar kuma cikin tsawa da harfi.
To bai kamata ka ce malami ba, ni na san malami ba zai faɗi wannan maganar ba, da dai cewa kai ka ji wani mutum yana cewa duk wanda bai furta niyya ba ba shi da aiki, to wannan shine abin da hankali zai kama. Na tabbatar da cewa ko da iya littafin ahalari mutum ya yi, lokacin da yake bayani a cikin kabbara harama sai yake cewa ko kuma maganar ne yake cewa sharuɗun niyyati muqaranatuha bi takbiratil ihram, wato sharadin niyya a gwamaita ta da kabbara harama, ya kace gwamaitawa shine a hada abu a yi shi lokaci daya, ma'ana kaman mai alar yana nuna cewa lokacin da zaka yi kabbara harama bakinka yana Allahu akbar, to kuma zuciyarka tana kudurta niyyar wannan sallar da zaka yi, to kaga mutum ba harshe biyu gare shi ba, bala tana ce harshe daya yana cewa nawaitu daya kuma yana yin kabbara harama, saboda ka duk abin da zaga malamin musulunci sun rubuta cewa niyyatu mahalluha alqalbu, ita niyya bagiranta da mazauninta shine zuciya, zaka samu a dukkan ibadodin nan in ba aikin haji ko umara ba babu abin da ake ambata sunansa shi ma kun ba na waito ake cewa ba misali mutum zai ce labbaik allahumma hajjan ma'ana ya Allah na karba kiranka na yin aikin haji ko labbaik allahumma umratan ma'ana Allah na karba kiranka domin yin aikin umara anan ma ba mutum ba cewa na waitul umrata ko na waitul hajja ba saboda haka shi yasa ma malamai suke ta watalaffuzu biha bid'a mutum ya furta niyya yace na waitu kaza bid'a ce a cikin addinin musulunci musulunci bai zo da wannan ba saboda ka abinda ake nufi shine kuduri a cikin zuciya cewa zan yi ibada kaza wannan shine abinda malamin musulunci suka sani
na sauraro yanzu haka zamu bude layi domin ba ku damar tura kan wannan lambar waya kamar da saba 07 3 7 5 7 8 da fatan za a dinga rage sautin radio da ake sauraro kafin a kira ku assalamu alaikum
wa alaikum salam barka da warhaka kai
da muke magana
kana magana da abu ungwar ka kallai a nan cikin azare
to mala asan bismillah
dole farko ka fara tare da kace
mala yana
da ga mutane da ke so la cikin juma'a kamar mata ta haka ke da gashin saka da ba ina lokacin da imai ke gaba ta wuce ba rana ga ana cewa magana cewa kun ce sallar a wannan rana
na rungoni kwarai malam
haka to babu shakka hadisi sun yi jan kunne dangane da mutumin da zai dunga yin magana a lokacin da ake yin hudubar juma'a domin akwai hadisin da yake cewa man qala li akhihi ansit wal imam yaqtu faqad laga wannan hadisi yake cewa man laga fala juma'ata lahu cewa da mutum zai ga dan uwansa ma yana surutu sai ka ce masa yi shiru kaga anan mutun yayi annayu anil munkar mummunan abu ne mutun ya hana wanda yana daga cikin aikin mu'minai al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar wanda Allah ya jinjina mu'minai akan cewa wannan shine aikin su to amma wannan ma hannun daga mummuna ba a yadda lokacin da lemun yake hudu ba kai ba inda zai zama wani yana surutu ba kai kake yi ba sai kake nufin ka hana mummuna sai ka ce masa yi shiru to kai ma kai lagau kai ma kai ya sashen zance wani hadisi yake cewa duk mutumin da ya lagawo to wannan ba shi da juma'a wannan malamai sun ta tattauna me ake nufi da ba shi da juma'a wasu suka ce iya ladan sallan azhar gare shi in Allah sa ta karbi ma to shikenan azhar zai samu ba zai samu juma'a ba wasu ma suke cewa kwata kwata ba shi da komai kawai ya tashi zero to kaga wannan ba karamin narko bane ba kuma abin takeici yanzu akwai wanda zaka ga hatta ba ma wajen masallaci ba yana cikin masallaci amma ba zai kashe wayarsa ba wani zaka ga cewa ana cikin sallar ma za a kira shi wani ana huduba zaka ga an kira shi kuma yana amsa kira a daidai wannan lokacin kuma wani lokacin ma sai limami yayi gargadi cewa masu wayo su kashe amma wani sai kan ba da shi yake ba saboda haka dai bai halatta ba bai dace ba a ce ana huduba juma'a mutum ya zama yana yin magana wannan bai halatta ba
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
Da muke magana.
Ina magana da Saidu Bolki.
Malam Saidu daga ina?
Daga Desa.
Barje. Na'am. Mila.
Yawa kamar tambaye da aka amsa yanzu nan.
Na'am.
To kuma sai ni dan Habibi ne inda kai sai da sauka ne kuma ana kudu ba din neman. Wannan magana ta tashi ga cikin matsala ko kuma shi dan Habibi ne eh haka.
To babu shakka wannan tambayar taka tayi muhimmanci akwai ka'ida da malamai suka faɗa cewa mala ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun cewa abinda wajibi ma ba zai cika da shi ba to wannan abin shi ma zai iya zama wajibi ma'ana idan mun duba yanda rayuwa take duk masallacin da za a zo ayi sallar juma'a zaka samu ana zuwa da babura ana zuwa da motoci kuma wasu ma sahun in an kyale su ba za su iya tsara sahun nan ba duk fatawar da naji ko na karanta ta malamai sun ce ya halatta yan agaji su yi ayyukan da suke yi na saita abubuwan hawa duk wanda ya zo ya aje babur ɗinsa ko mota sa ba daidai ba su ce masa ya gyara sunna masa yadda zai yi sannan mutumin da zai zo ya shimfiɗa inda bai dace ba to shi ma su gyara masa su nuna masa ga inda zai yi domin wannan ayyukan nasu yana daga cikin abin da ma juma'a za ta iya yiwuwa duk lokacin da za a ce masallaci yadda Allah ya kawo yawan mutane da abubuwan hawa din nan a ce ba dan agaji ko ɗaya da zai saita yadda za a zauna ko wurin aje abun hawa to gaskiya za a samu matukar cikas da matsala a wannan juma'ar saboda kuma malamai sun ba da fatawa cewa wannan babu laifi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
ina da magana da Musa nan wannan kudi da aka tabo
to bismillah alaihi
to tambaya sai da malamin misali idan ana sallar juma'a
na Malayin sa kana jin mu? Hello? Malayin sa line ka da alama ya samu matsala kuma in lokaci da kule baka saki jarabawa. Kafin mu kai ga daukar tambaya ta gaba akwai mai tambaya da yake cewa akan makalla ko menene hukuncin wanda ya sa yar sa a makaranta har ta lalace daga Alhaji Musa Duhuwa da.
To ban gane yasa yarsa ta lalace ba a makaranta. Shin yana nufin cewa ya kai ta makarantar da babu tarbiyya ko ko a shi yake kula tarbiyyar ta gaskiya tambayar ba ta iya fitowa ba wato dai Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wuquduha an-nas wal hijara asalin manufar makaranta shine tarbiyya a samu tarbiyya ta rayuwa da ta addini duk makarantar da mutum ya tabbatar da cewa babu tarbiyya mai kyau to wannan ba daidai bane ya kai dan sa domin cin amana ne da Allah subhanahu wataala ya bashi to amma gaskiya ban san me yake nufin yasa ta makaranta ta lalace ba ina ga dai ya kamata yawa eh abinda muke so da Allah zai sake rubuto tambaye karre da zan fahimci manufar sa
salamu alaikum
wa alaikum salam
ka ake kallai
duna na ya tarota da da
to bismillah
to ma zalu
hello
ya
ce da na'ida na ba mu ji tambayar ta ka ba sai dai ka maimaita
ina so malam ya ga mun yayi ake yin jana'ida
na'am to
sannan kuma ya hadi menene hukuncin cewa an yi sallah sallah gawa sai ya dubu na amma addu'ar nan
na'am
kuma ana so samun jayayya tsakanin malamai da ajurin
na'am
ina yi ki so malam ya warware mana da Allah bai ba da
jidalaja
to cewa ya ake yin jana'iza wannan kalma ce mai fadi saboda idan muka ce jana'iza zai bayu tun daga yadda za a ce ma ya mamaci wanka a sa masa likafani a zo a sallace shi a je a gina masa kabari yadda ya kamata a saka shi da sauransu wannan kuma gaskiya na tabbatar cewa wani abu ne wanda yake da fadi amma ita gabar da ya fada ta tsugunawa a yi wata addu'a bayan an kammala yi wa mamaci sallah to gaskiya ne a iya abinda na karanta ban ga wannan babbal abinda ma ni na karanta akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wannan tabbatar da cewa akwai Sheikh Tijan na ɗan mota wanda daga cikin manya-manyan malamai da aka sani arewacin ƙasar nan kuma duk ƙasar nan gabaki ɗaya ina da rubutun sa wanda yayi dangane da ainihin rashin ingancin wannan abin akwai takardu da ya rubuta wanda yake nuna gaskiya wannan bashi da inganci kuma abin da ya fada tabbas haka yake ba mutum zai taba karantawa ba za ka taba karantawa a cikin Qur'ani dama wannan babu kwata-kwata sannan a hadisi dama babu kwata-kwata babu ko hadisi da'ifi ba za a kawo maka ba da isnadi a ce an taba kammala sallar gawa kuma an ga manzo alaihi salam ya tsuguna ya ce ainihin ayi addu'a ba za ka ga wannan a cikin aikin sahabbai ba ba za ga wani ainihin a cikin aikin tabi'ai ba kuma ma yin wannan zai nuna kaman ma ba a san ma me akai ba tunda ma'anan wannan sallar ai shine ya masa addu'a lokacin da liman ya tsaya addu'o'i ne Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'karim nuzulahu wasi mudkhalahu Allahumma thabbit inda al-mas'ati mantiqahu duk wannan shine abin da akai tai to kun bayan an gama kuma sai a ce salati goma to kuma anan me za a yi a wannan lokacin kullun abinda muke fada cewa ita ibada ba a yin ta daka sai an samu asali na Qur'ani ko na hadisi ko na aikin magabata lokacin da za a yi tattauna irin wannan ba wani abu bane ba na ja'inja abinda dai duk muka sani cikin littafin fiqihu shine idan an yi wa gawa abin nan sallah a dauke ta a tafi abin ne ta amma wanda ya ce ana wata addu'a kuma bayan an kammala sallah tsuguna to wannan shi ake neman ya kawo dalili a wannan littafi daga cikin littafin magabata wanda aka sani nagartacce karbabbe akai wannan magana to wannan shine abin da ya kamata a nufin a ce an samu
amma mu dauke kiran gaba malam Musa yaro a karamar hukumar Ningin jihar Bauchi yana son san ko za a yi wa yaron da aka haifa ba rai sallah ko kuma za a yi ta
To ya danganta ma idan yaro yayi wata ko kuma ciki ya kai wata hudu zuwa sama ma'ana an riga an busa masa rai to babu laifi in ya zamo cewa an yi barin sa ba rai ko kuma an haife shi raihuwa ma ya zama ya rasu wannan mustahabbi ne a yi masa sallah a yi masa likafani kuma ainihin a yi masa duk abin da ya kamata a yi kuma babu laifi a rada masa suna kai wasu malaman sun ce hatta ma yanka a yi masa saboda hadisin da yake cewa duk kowane dan adam za a kiraye shi ranan tashin alkiyama da sunansa to kaga shi ma tun da ya riga an busa masa rai tun yana ciki ya riga ya zama ainihin raye illa iyaka idan da aka haife shi ana haihuwarsa bai yi kuka ba bai atisha ba to kaga wannan ba za a ce zai ci gado ba zai ci gado ba to amma maganan suna ayi rada masa wannan babu wata matsala domin ya tashi da sunan sa gobe alkiyama
salamu alaikum ka rage ne dai na kace saurara da muke magana
to na rage musalwa bala ne alagar na kashi
to malam sallallahu alaihi wasallam
wa malam sakada wa kuma masallatan sai
Allah gafarta malam abinda muke so a fahimta a musulunci ba zancen cewa in an yi kaza da kyau ko babu kyau ba na san yanzu kai mai wannan tambayar ba za ka zo yanzu bayan kaman ka kaddara karfe 11 rana ka zo ka kira mutane ku zo ku yi jami'a masallacin ka ba ka ce sallar ce ba ta da kyau ruku'un ne ba shi da kyau ko sujudu ce ba ta da kyau ko kuma yanzu misali a zo a sallar azhar sai ka ce ayi raka'a 5 sai a ƙara ka ce wa raka'a ce ba ta da kyau kaga ba za ka faɗi wannan ba kullun abin da ake so a addinin musulunci duk abin da zaka yi na ya samu asali ba wai kallar cewa kaza ba kyau irin wannan tambayar ta ka an yi ta wajen magabata akwai lokacin da wani ya zo yana nafilfilu bayan alfijiri ya fito mun sai idan alfijiri ya fito babu abin da ake sai raka'a ta fajr to sai wani ya zo ina jin gaban Imam Ahmad ko san da basir dai daga cikin dai magabata yaga yana nafilfilu to da ya gama sai ce kai bawon Allah ba a nafilfilu a wannan lokacin bude bakin wanda ya nafila sai yake ta to kana jin Allah zai mun azaba ne saboda nayi sallah kaga shi a nasa tunanin da rashin fahimtar addini gani yake to me laifin ruku'un ko sujuda sai ce Allah ba zai mun azaba saboda sallah amma zai mun azaba saboda bid'a to kullun abin da ake cewa bid'a ayi wani abu da zimmar addini wanda bai samu asali a wajen manzon Allah ko wajen magabata ko sahabbai ba babu wani malami da yace ba a yi wa mamaci addu'a mamaci yana son addu'a to amma abinda ake magana a mahallin a ce bayan an kammala sallah sannan a tsuguna a ce za a yi wata addu'a nan to ayi na aka samu wannan shine mahallin babu shi addinin musulunci bai zo da wannan ba
tambayar mu ta gaba ta fito daga wajen malam Sa'idu Tamami wanda yake cewa akan makalla mutum zai iya yin sallah da matarsa sannan kuma mutumin da yake da janaba zai iya yin jami'in sallah daga baya idan ya yi wanka ya rama sallah
to zancen mutum ya ce sallah da matarsa bai kamata a ce mutum wai zauna gida ga masallaci ba sallah da mata zai iya kasancewa ko dai a ce kwata-kwata wannan area da kake babu masallaci kuma ga lokacin sallan nan ya riga ya to sai mu ce shikenan sai ku yi sallah kana gaba tana bayan ka ko kuma a ce kun yi wata tafiya ila kun sauka a wani gida ko a wani hotel misali lokacin sallah yayi shikenan ka shiga gaba tana baya ku yi sallah amma haka kawai a ce wai kai ka zauna gida kai ne limamin matarka to wannan bai daga cikin abin da ya dace ita ta yi sallar ta a gida kai kuma ya zama ainihin ka tafi masallaci wannan shine abin da addinin musulunci ya zo da shi me gaba tambayar sa
gaba tambayar sa ta idan mutum yana da janaba zai iya yin
a'a ita janaba tana hana mutum yin ibada babu yadda zai a ce wai kana da janaba kuma ka bi jami'i ba zai yiwu ba domin shi mai janaba idan ya zama ta same shi ɗayan biyu ko dai ya zama cewa yana da rashin lafiyar da ba zai iya taɓa ruwa ba to kaga wannan dama shari'a ta ba shi uzuri zai yi taimama to in ko ya taimama kaga ya tashi daga hukuncin da zaka ce mai zanaba domin ita taimaman nan za ta halatta masa yi dukkan abin da ake na ibada sakamakon yana da rashin lafiyar da ba zai iya taɓa ruwa ba to ko kuma ya zama cewa makara yayi To in kuma kana yi ai ba a yin taimama saboda kada a rasa jami'i. Ana yin taimama idan ana jin tsoron kafin a samu ruwa rana ta fito, sallah ta zama ramuwa. To saboda haka akwai matasa da ma wasu wanda suke ba ma matasan ba suna irin wannan kuskuren. Sai mutum ya ce wallahi shi ya tashi ya ji tsoron wai jami'i zai kubuce masa babu ruwa shi yasa sai ya taimama yi sallah. To duk wanda yayi wannan gaskiya ba shi da sallah, dole ne idan yi wanka sai ya saki wannan sallah.
Assalamu alaikum.
Shafi guje-guje da abun hawa, na tabbatar da cewa nasiha ta irin wannan filin fatawa ba za ta magance wannan ba. Abinda zai magance wannan shine hukuma. Na tabbatar duk lokacin da mutane suka san in sun yi ba daidai ba, za su ga ba daidai ba, to kowa zai shiga sai taitayinsa. Amma duk wani wa'azi da malamai za su yi a masallatai ko a majalis ko gidan rediyo, to wannan kawai zai shiga ta wancan kunne da ta wancan, saboda mutum ya san babu wata doka. Amma duk mutumin da ya je kasashen da ake hukunta mutanen da ya zama ainihin sun cutar da wasu, wallahi za ka ga yadda suke kaffa-kaffa da abubuwan hawansu. Za ka ga cewa wani lokaci titi ne ma mutum zai zo ya tsallaka, wani ba bai duba ko ina ba, amma za ka ga masu mota dole ainihin ya zama sun lallaba shi ya tsallaka lafiya. Ina jin a satin da muke magana da wani bawan Allah yake cewa wani abokinsa da yake wayansu kasashe. Yake faɗa masa wallahi kawai in za su tsallaka hanya sai ga mutum kawai ya tsallaka gabansa gadi, ba ma yi wani dube-dube, saboda dokar da take ƙasan mai tsanani ga duk mutumin da ya banki wani da abin hawa. Saboda haka abin da muke roƙo irin wannan hukuma ya zama ainihin in an faye wannan abubuwa ana cutar da mutane, zuba ko wata doka wadda an riga ainihin an tsara ta kuma an sanar da ita. ‘Yan hisba ya zama sun shigo, ‘yan sanda sun shigo, duk wasu masu alhaki a wannan ya zama ainihin za su ɗauki mataki ga dukkan wanda suke wasarere ko suke wasa da rayuwar mutane ko lafiyarsu. Na tabbata idan aka yi wannan za a samu sauƙin wannan abubuwan. Duk lokacin da mutum ya ga an hukunta wani kuma aka sake hukunta wani, aka hukunta wani, to mutum ba zai daidai zama wani hudu ba insha Allah. Sai gabar. Yawwa, to wannan abubuwa malamai sun ce duk wani abu da zai gudana haka irin al'adu na mutane ba za ka zo ka ce kada a yi. Misali yanzu akwai cikin suratul Mudaththir Allah yake cewa manzo Alaihi Sallatu Wassalam wala tamnun tastakthir, kada ya zamo kai baiwa kuma kana neman dade. Wasu da dama malamai sun ce cewa hadha khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya keɓanci manzo Alaihi Sallatu Wassalam. Manzo Alaihi Sallam matsayinsa ya wuce ya ba ɗan adam wani abu, yana neman ya dawo masa da shi ma ballan tana yin nufin abin da ya shafi ƙari. To amma abinda duk malamai suke cewa duk da ya halatta ka ba da ɗin shi ma, kuma in ka tashi wani shi ma ya kawo ma ya zama ya taimaka maka, to amma abin da ya kamata a tsarkake niyya yi wannan abin don Allah. Buki ne ya taso ma ɗan uwanka sai kai masa don Allah, shi ma in abin ya taso naka na bukin ya baka abin da Allah ya hore masa ko daidai da abin da ka bayar ko sama da ko ƙasa da haka. To amma da za a ce yanzu kai ka bashi taimako kuma shi naka ya taso bai kawo ba, za a ce bashi ba, dan ba ku ba bai karba da zimmar bashi ba, wani abu ne wanda in Allah ya hore masa shi ma yayi, amma ba zai yi ka bashi bai dawo da shi ba, ka ce kuma kana bin sa bashi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
A muke magana.
Mai magana Naziru mai daga tsorota ta kai.
Malam Naziru bismillah.
Yawa tambaya ta ga malam, ni ma abokin cin goro ne, to kuma nake ga kamar wasu masu sayar sigari haka, to suna amfani da shi idan ba su samu sigarin ba yana musu abin nan suna hakura. Me ya rike su tambayar an ga fata malam ya halatta cin shi?
To mun gode malam Naziru.
To malam Naziru abin da ya kamata ka tambaye likitoci shin cin sa yana cutarwa ko baya cutarwa na farko da alhamdulillah goro bai sa maye baya bugar da hankali duk da cewa kuma ba zai yi maganin yunwa ba amma dai wanda yake cin sa zai daya bikewa yaji ko babu kasala tare da shi wani ma in yana jin bacci ya ci in cewa baccin ya tafi ma'ana dai kan mutun ya sha Nescafe ko ya sha green tea saboda zai samu wani karfin jiki wa sabubuwa to amma abun tambaya shine shin idan aka yawaita cin sa zai cutar da dan adam ko ba zai cutar da dan adam ba in har ba zai cutar da dan adam ba to ba wani dalili da za a ce ba za a ci gora ba saboda na farko dai kamar yanda nace kamar a sha green tea ne ko kuma a sha Nescafe domin mutum ya samu karfin jiki yayi wasu abubuwa to amma idan akwai cutarwa da za ta biyo baya sakamakon wannan sai a ce ai nufin a hana
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na muke magana.
Kana magana da Salisu Abdul Wajen Majiya.
Malam Salisu Majiya a gaggauta lokaci ya fara hararin mu.
To ni abin da zan faɗa game da malam cikin bayanin da ya da farko. Na kaba da tarma ba kowa yanzu a cikin ta. Wannan abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya mana maganin sa.
Amin.
Kuma wani Allah dawo da al'amarinka.
Amin amin.
Kuma tambaya ta biyu ni kafa na cikin jimin ciwo game da zuwa masallaci. To ni akai da ke nake zuwa na kuma ji an ce mallan ya ce idan mutum ya tafi to in ya daka kafa za a yare masa alaki ne da takawa za a yi za a rubuta masa lada. To ni akai da ke nake zuwa ko da azuwa ko da azhar ko sallar juma'a saboda ciwon kafa da nake fama da shi.
To na farko dai kana sauki wajibi da yake kanka tunda dama ka'idar in har mutum zai iya zuwa din to lalle ga cewa ya je to amma kasancewa kan keke kake zuwa zaka samu wannan lada ta taku a daukaka lada a shafe zunubi to bana da wannan masaniyar abin nake maka addu'a dai Allah ya saka ka a cikin wanda suke samun wannan falala
har sauraro kusan saboda yanayin lokaci a daidai wannan guri da kuke gani shi sai a shi da insha Allah ta kowane lokaci amma da dai lokacin kullun jihar Jigga Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nan zuwa shirin a kowane mako da kuma babban malamin mu Sheikh Malam Nasiru Yahaya da yake faman dawainiya zamu tunasar da lambar wayar da ake turo tambayoyi a kowane lokaci ba sai lalle yanzu da ake gabatar da shirin ba 08075852298 08075852298 muna addu'ar Allah mai da gida wato malam gida lafiya sai mako mai zuwa ko kuma shiri na gaba in Allah ya yarda Zainab Jicciro mace ta sada ni ga ku Salisu Shabidu da ke fatan musada a cikin na gaba